بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وياك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya hada mu a dare wannan rana ta Asabar a 22 ga watan Safar 1447 wanda yake 18 ga watan August 2025 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafi na Umdatul Ahkam da Al-Hafiz Al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Muna cikin Kitabul Janais, mun karanta hadisai guda biyu, mun fara ta'aliki akan su, za mu ƙara karanta wannan hadisai kuma mu ci gaba da شريه الذي بيبايا. مالت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. Malai ya rawaito wani hadisi daga Abu Huraira. Abu Huraira yake cewa manzon Allah, na'an nabiyyun najashiya, manzon Allah ya sanar da mutuwar Najashi, fil yawmil ladhi mata fihi, a wannan rana da ya mutu, wa kharaja bihim ila al musalla, sai ya fita da sahabbai zuwa masallata, fa saffa bihim, ya sa suka yi sahu sahu, fa kabbara wa kabbara arba'an, yayi kabarbari guda hudu. وعن جابر حديثي لك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. جابر يتي مزالة يا يسلى ما النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. جابر يتي وما إنا تكين واتو سهم فرقوكو سهم نبيو. وانا حديثي نمالي يكاوان نفرقو حديث أبو هريرة لي إنا تي أصيحيني دو سنسو سنبتر دشتهاني معمر su Al-Shi Al-Bukhari da Muslim yana fitar da shi ta hanyar Ma'mar da Malik, daga Az-Zuhri, daga Sa'id ibn al-Musayyib, daga kuma Abu Huraira. Sannan kuma Muslim ya fitar da shi ta hanyar Uqayl ibn Khalid, daga Salih ibn Kaysan, daga kuma Salih ibn Kaysan, duka su biyu daga Az-Zuhri, daga Sa'id ibn al-Musayyib. Shi kuma hadisin Jabir yana cikin as-sahihaini ta hanyar Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, daga Abu ibn Abi Rabah, daga Jabir dan Abdullah. Sannan kuma Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar Ibn Jurayj, daga Abba. Sannan kuma banda Abba din akwai Sa'id ibn Mina da kuma Abu Zubayr al-Makki, ya cikin Sahih Muslim ya kasan fitar da wannan hadisi na biyun da muka karanta yanzu, daga Jabir ibn Abdullah. Lafazin da ya zo, lafazin na Sa'id ibn Mina al-Makki, yake cewa salla ala ashamatan najashi, صلى على أصحمة النجاشي. وذلك سيأتي سيجاب لك سواء وذلك يأي صلى ما أصحمة النجاشي. وذلك أنا يأفل سننسى نجاشي كما يدمك فراء ونسونا ملتين أما سننسى شين أصحمة تو سيجاب لك فراء سننسى تو قرارة من يما كان أكن سواء وانا باو أن يا رسول أو مغان معلمسنا سواء قولي كشن شغان تتقص وهو أشغاء تترى ألا تعالى يا مسا تكاوى wadalla Allah ta'ala ya sanar da shi cewa wannan bawa Allah ya rasu musulmi, don haka sai ya masa sallah salatul ghaib. Salatul ghaib ne magana na malamai akan wato hukuncin yin ta a yanzu, magana mafi inganci. Salatul ghaib ta halatta ne a hakkin wanda shi ba a masa sallah ba, ba wai a hakkin kowane mutum ba, saboda ba a samu manzo Allah ya ci gaba da salatul ghaib ga dukkan sauran sahabbansa da suka mutu a filin daga ba. Musamman dalilin ma da zai sa a yi irin wannan satul ghaib inda zai bata a cigaba shine wato ghazwatu mu'tah. Ghazwatu mu'tah yaki ne da kusan manyan sahabbai suka ringa wato daya bayan daya suka rika wato shahada. A cikinsu akwai Ja'far, akwai Abdullahi ibn Rawaha, akwai Zaid mahaifin wanda yake kamar daya wurin ma'aiki, mahaifin Usama duka a wannan yaki suka yi wato suka rasu bazan Allah Allah ta'ala ya nuna mishi lokacin da suke rasuwa din ina kwalla to da kaga da ya kamata a ce ya sallaci sai ga yau su ma musu gare su amma bai musu ba kisa magana mafi inganci salatul ghaib ana yi ne wato yayin da shi wannan wanda ya rasu ba a masa sallah inda yake ba ba kamar yanda wasu ke fada ba kadin sai Imam Ahmad riwaya daga wajensa cewa duk koda wani mutum ya mutum babban mutum ne haka ya khairi da yawa babu laifi saboda alkhiransa a masa sallatu kai aikin ma'aiki dai ga abin da yake nuna ba da cewa ba dole sai an mishi sallah ba kamar sallah guda dai sai a ci gaba da mishi addu'a dama sallar jaraiza ai sallar ai addu'a ce to na addu'an kuma a wajen sallah ko cikin sallah akwai ta za a ci gaba da yi ma mutum addu'a mutukar dai ya gabatar da abu na kirki حديث أبو هريرة فرقو سيتشل عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي النعي شين الإعلام والإقبار بالموت شين واتو متني يسنى الشيدة وننسى متوى ونمتني ونبع الله ديرس شين النعي شين بعد الأبار شين النعي من بعد الأبار متوى شين النعي كذا وانا حديثي كان ذاك عشان شي مزالة يا سنة صحابي متوى النجاشي وصلك تشمع لما يسنكي wannan annayi din wato mutum ya mutu aje a ci sanarwa wasu daga cikin sahabbai sun ki haka wasu daga cikin magabata sun nuna cewa wannan din ba daidai ne ba suna kafa hujja da wasu daga cikin hadisai da suka zo hadisin Hudhaifa hadisin Ibn Mas'ud hadisin Hudhaifa ya cikin Jami'u Tirmidhi da sanadi Hasan Imam Albani ya hasana shi Hudhaifa yake cewa idza mitu fala tu'dhinu bi ahadan idan na rasu kar ku je ku shilinta ma wali kai hukumin sallah kai ne kushewa ta inni akhafu an yakuna na'iyan ina gudun kar ya zama wani ya daga cikin shela da kwafazo da matsala ya hana fa inni da yaya tawa da matsala ya hana fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana yaya ta mutuwa yaya ta a ce wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi na Hudhaifa da kuma wasu athari da ake rawaitowa daga Abdullahi bin Mas'ud da sauransu sun ki wato yada labarin mutuwa kawai yan uwan mamaci da yan anguwan sare su mai sallah kawai su kai shi ba sai an yayata ba yayata ko ta yaya ne wasu ka ce wannan ba daidai ne ba to kaga yanzu wannan hadisi ga shi matsala ya yayata ba yayata ba ya ba ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam annajashiya matsala ya labata musu yayata wai ya mutum mana wani gari yana gani gari kamar wato kamar Habasha shi kuma matsala yana Madina matsala jin da aka sai ya yi labarin mutuwarsa har ma ce a tashi a masa sallah wannan hujja da wannan hadisi shi na zaba dan kusan shi ne kusan ake yawan hujja da shi hujja da wannan hadisi yana da rauni hujja da hadisi Hudhaifa cewa ba cewa ya ce idan na rasu kar ayata mutuwata ina godan kar wannan ya zama wato ya daga cikin yayatawa da manzo Allah ya hana in an lura a hadisin kasancewarsa yana tsoron wato a sanya wannan yana tsoron wannan yayatawa ya zama ya daga cikin abin da aka hana a bayan nan kuma yana ya shiga cikin abin da aka hana ila an fahimci dan abin da yace shine idza mitu fala tu'dhinu bi ahada inni akhafu an yakuna na'yan ina tsoron kar ku ga ma kowa ina gudun wannan kai zama yayatawa ne fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i naji ba iki sallama yana hana yayatawa to kaga mutlakin ba da labari shi kashi hadisin Hudhaifa bai nuna cewa yaya da tabbas din cewa wannan yaya daga cikin yayatawa da Allah ya hana ba cewa yana jin tsoron kar yayatawa ya shiga cikin yayatawa da Allah ya hana to shi kaga shi ba bai da tabbas in wannan ya shiga ciki kenan watakila ya zama ya yi wannan ne saboda ya kandakarki ya hana iyalansa kar su yalwata wajen yayatawa su fara da yayatawa har ya zama an kai zuwa ga abin da ke na haram wannan ga wanda ya karanta hadisi abin da kawai zai fahimta shine kawai abin da malami ke cewa tarku ma la ba'sa fihi lima qad tarattaba alayhi ba'd min alba's mutum ya bar abin da babu laifi in ya ga alama zai bayu ya kai bai san abin da zai faru ba zai bayu aje a samu wani abin da ke ba daidai ba to da haka shi ya labartawa ba shi shi kake mun zai fake cewa ya shiga daga cikin annayi ba cewa ni akhafu an yakuna na'i ba cewa ya shiga cikin annayi ba saboda haka hujja da wannan hadisin wato akwai wato rauni inde ana nuna ga wakilaya ta mutuwa wannan abu ne mai rauni abu ne wato da aka hana to wannan akwai rauni kware da gaske taqiqi na maganar malamai annaim ya ta mutuwa iri biyu ne akwai ya ta wan farko da wanda yake ya kunshi daga wato murya ana kwakwazo ana wato koda mabuci kwakwazo ba koda yadawa a radio a ina ya zama kawai a ranar kusan ya zama hadisin sa'a za mu take zamu mai lokaci akan tawa a radio da status da video da zai ake yi can ma insha Allah zamu dan tattauna koda dan kadan ne amma dai malamai suna cewa rafu'ul aswat daga murya da yayata da wato sanar da mutuwa ta hanyar ambatan alkeran wannan mutumi ko wani abin da zai zama kamar alfahari a wajensa da kuma yayata wanda zai kawo karayar zuciya da kuma da'awa bid'awal jahiliya azo ana yin wasu kiraye-kiraye da kiraye-kiraye wanda musulunci ya hana misali ya zama ana yada labarin ana kuma wato kashe kuɗi da yawa saboda a yada labarin saboda dai a nuna kashe kuɗin nan ana yi saboda a nuna kawai girman mutum ba wai saboda wai a jama'a su zo a musu sallah ba ko a musu addu'a ana yi saboda a nuna girman mutum da kuma girman sha'aninsa to wannan bai halatta ba ji malamai wannan bai halatta ba wannan jumhurin malamai ba ma kusan jumhurin malamai duka alaimatu al-arba'a al-hanaf malamin abu hanifa ashabuna malaman malikiya shafi'iyya harabila duka sun hana irin wannan ya ta mutuwa din a dinga yayatawa saboda a zo a dinga wani kirdiga alfaharai da kuma a cimma wasu abubuwa manya da shi wannan mawacin ya samu sun ce wannan haramun ne kawai dai wato ahnaf sun yi wani dan wato taqayyidi togaciya kadan kuma togaciyarsu mai kyau ce suka ce idan ya zama aka sa su malamai har suna hana mutum ya zai misali cikin titi ko cikin lunguna irin ya dinga shelar ta ya hawa da tsawon ya dinga cewa wane dan gidan wane ya rasu sun hana wannan jumhur sun hana wannan to sai da ahnaf suke cewa to idan ya zama wannan mutumin yana buƙatar wato a kira mutane saboda takfiran lissalati din musalli yanzu ma an kira su saboda a ƙara yawan adadin masu sallah ana buƙatar su zo musamman akwai buƙatar haka sai wannan babu laifi kuma wannan kaga magana ce mai kyau maganar ahna idan ya zama wani ya hawo wani tsauni ko ya hawo ya speaker ya faɗa mutane ko ya yi text message ko ya sa a WhatsApp ko ya sa a status ɗin sometimes saboda labarin nan da nan ya kai ko ina takfir lil musallin suka ce la dhikr lil mafahid saboda a yawaita adadin masu sallah din ba wai saboda a dinga wato wani wato alfahari ba ko fariya ba to wannan babu laifi wannan kuma kaidin yana da kyau kwarai da gaske da su malaman suka kawo to kuma dai wannan hadisi dai asali ne wanda nuna cewa wato akwai irin wato yayata mutuwa da ya halatta wannan hadisin kaga cewa aka bazala ya bada labari ba kawai ko wanda bada labari ne yake nuna wato haramci ba wannan hadisi yana nuna halaccin bada labari mutakar bada labarin nan abin da aka nufa shine a gaito masallata su zo a ci mishi sallah ko kuma a faɗa babban mutum ne a faɗa saboda masa addu'a ko wani abu makamancin wannan in dai bai wuce da'irar lokacin da aka yi rasuwar ba wannan wato malamai sun ce wannan babu laifi to malamai kuma sun yi magana kuma akan shi kashi ya ta wan da ya masa addu'a kan mimbari ya halitta a ce wani mutum ya rasu kawai bari a ci mimbari a ɗauko shi wannan yana nuna maka cewa idan ka ji wani malami bai faɗi wani mutum ya mutu ya rasu sai aka rinka fagonsa na fahimci wasu daga cikin ɗalibai ilimi suna wannan wani mutum ne ya rasu ba a ji malam wani ya ce Allah ya ji kansa ba ko a wurin katinsa sai aka fako shi aka ce ai ko a wurin hudubarsa bai faɗa ba to a wajen hudubar shi kansa wannan magana ce ta malamai ba ya halitta ko bai halitta ba a wajen hudubar magana ce ta malamai a je ana fakon malami a ce wai ba an ce ko a wurin hudubarsa ba a ji ya yi ma wani addu'a ba shi kanshi wannan wato yaya ta mutuwan wani a ce za a mushi addu'a kan mabadi magana ce ta malamai za a yi ko ba za a yi ba kamar yi ma shugabanni addu'a ne akan mabadi shi ma wannan magana ce ta malamai ya halitta ko bai halitta ba ya kawata a yi ko bai kawata a yi ba saboda haka ba magana ce ta a yi zafin wani malami ba wasu daga cikin malamai sun hana wato sun hana kwata-kwata ma a ambaci mamaci a kan mambari kuma a ce za a musu addu'a wasu daga cikin sun hana in an ji an duba rangamin Shafa Albani a ce ahkamul janayiz din sai daga shi ya hana wannan ya ce wannan ya daga cikin annayul muharram ya daga cikin wato ya yatawa da aka hana dan me zaka zo ala rasul mala akan kawai gaban mutane haka ringa cewa wani ya rasu albani ta nan ba daidai ne ba yana hujja da abinda muka faɗa na hadisin Hudzaifa da hadisin Abdullahi dan Mas'ud da sauran afayar ake ruwatuwa daga marabata to amma dai magana wanda take tafi inganci malamai suka mara mata baya ko akan mambarin ma idan wato an yi mishi an faɗi Allah bata mutuwan nasa ne saboda ai masa addu'a to babu laifi babu laifi in dai sada masa addu'a ne amma ya zama isharan ne kawai a shahara a maida wato mutuwan nasa zama hadisin sa'a kuma a dinga kirdiga wani alfaharansa da sauransu ko wani abubuwa da ya yi ya fashi dan mu zama mutane da za mu rika wato sassauta abubuwa ko wanda aka ce halal ne kai ba baka da ba lokacin da kake yaya da mutuwarsa kuma ka nuna wani kirdiga abubuwan da ya yi ba sai ka bari sai wani lokaci tukuna amma ka ta yayyadawa cewa wannan mutumin kaza wanda zai bayu in yana wata ya danji alfahari ko iyalansa ji alfahari ko wani abu wannan duk yana daga cikin abin da malamai suka ce a takaita shi ba da gurgun wai ka a faɗa ba mutum ya bin kirki dole a faɗa a ce mutum mai kirki ba ana faɗa ba ce wani Allah ya masa da suwa ce Allahu akbar mutum mai kirki ai daga cikin alherarsa kaza kaga wannan wani abu ne da ake labata mu juna ana haka kuta da juna cewa lallai wani mutum mai kirki ne saboda wa mai husi amin amin su amsa amma yanzu ma aiki kenan kowa ya zama kamar sharadi ne sai an faɗi wannan mamacin in an faɗa kuma sai a zo kuma a fara kididdiga wasu wato alheransa da zai bayu a samu alfahari to wannan malamai sun hana wannan ya kamata wato a bar halacci iya inda malamai suka bashi halacci din a bada labari mutuwan wani saboda a zo a yi masa addu'a wannan babu laifi magana mafi inganci wannan babu laifi amma kuma ayi wani a bada wani labari yanda zai bayi a samu wani alfahari ko wani abin da makamancin wannan malamai sun hana shi Imam An-Nawawi a cikin Al-Minhaj sharhi da yayin Sahih Muslim yace fihi istihbabul i'lam bil mayyit wannan yana nuna wato mustahabbatin cewa a sanar da mutane cewa wane ya rasu la ala surati na'il jahiliya ba akan sura na yayata wa jahiliya lokacin jahiliya ba bal mujarrad i'lam as-salati alayhi kawai dai wato a sanar da mutuwan wane saboda ayi masa addu'a wata shi'ihi kuma a hada shi a wato shirya shi zuwa kushewarsa wa qada'i haqqihi bi zalika kuma haƙƙinsa da yake da shi akan mutane na yayi musu abu alkhairi su mashi addu'a to kuma a samu a masa wannan addu'a din walabi ja'a an-nahyu laysa al-murad bihi hadha wanda kuma aka samu hadisi sun hana wannan ba wa irin wannan an-nahyu ne aka hana ba wa inna mal maradu na'im jahiliya abinda aka hana shine wato yayatawa na jahiliya al-mustamil ala dhikr al-mafakhir wa ghayriha wanda ya kunshi ya wato kirdiga alfahari wasu fariya wasu abubuwa da zai kawo alfahari da sauransu wannan shine aka hana a wannan zamani zaka ga daga cikin abin da yake zaka ga yana yawo a duka yayyada wato bidiyo da kuma hotuna na wanda ya rasu wannan kaga wani hanyoyi ne na yayata labarin mutuwa ko hanyoyi ne zamani alwasail alhadifa na yada wato alheran shi mamacin to wannan in ba akwai wata maslaha ce a shari'a ba to ina ganin bai kamata a dinga wato faɗawa da yawa ba kana zuwa faɗa abubuwa kuma su malamai suna cewa akwai an-na'im jahili akwai na'i akwai yayata wanda ke na jahiliya ne wanda zai kawo alfahari wani ya ta ga a ta dawa sai ce in kaga wato lalle an yi rashin wani abu maka mu ci haka zai zama an koma an samu a tarqiqul qulub an mai da zuciya ta yi wato ragwanci an sa ragwanci a zuciya mai kuwa a samu dangana da hakuri wani shi ma ya kamata a kula kure da gaske kar ka bar lokacin da zaka ambata sunan wato abubuwa da na kirki da wannan bawan Allah ne wanda ya rasu yayi a lokacin da aka wannan mutuwan ake fama da su iyalan su hakuri wanda ba dole ne sai a lokacin sai ka dinga yaya ta wasu abubuwa ba balle a zo ai wani emotional beat saka sai a sa wani emotional video sai a zo kawo emotional beat saka sai ringa duduka ana ta kawo su wani kiɗa haka wanda na tausayi a duka cewa ya faɗi kaza ga abin da yayi duk wani bai kawo wannan wannan ba abin da ba wato bai kamata mu maida wato al'amarin ya zama lamari mu shiga cikin abin da aka hana ba na wato ambatan alfahari ko mu shiga abin da wato su lokacin jahiliya suka samu suna yi amma mu duka za a bayyana labarin ne saboda a zo a mashi addu'a wani ya masa addu'a wannan babu laifi ko kuma a faɗi haƙƙin da yake da shi akan a wuyan mutane na cewa wato abinda ya gabatar ma al'umma to yana bin su bashin addu'a malamin ya rasu ya tsada shi rayuwarsa baki dai a koyar da su babu laifi a gaya mutane kuma ko ina duk inda ake jin cewa karantarwarsa ya kai aje a kai wannan labari wannan malamai ba su haramta ba Hammad ibn Zaid al-Basri yana zaune sai labari mutuwar Imam Malik ya rasu Imam Malik ya rasu 179 bayan hijira to sai labari ya iso masa kaga shi magabata suna yaɗa labari idan babban Malik ya rasu Imam Malik yana Madina amma labarin mutuwar ya kara har fasara Hammad ibn Zaid ya koyi dalibi a lokacin da sai koyarwa bai ci gaba ba wani iko Allah ya yi ta kuka a wannan lokaci ya ce wa Imam Malik bai bar irinsa ba shi ma bai san ya gaba yake da bishi ba dan ku shekara ɗaya suka rasu Hammad ibn Zaid al-Basri alaihim rahmatullahi ta'ala jami'a malam sai yake ce sai Abu Hurairah yace wa kharaja bihim ila al-musalla sai manzo Allah ya fitar da su wajen sallah fasaffa bihim wa kabbara arba'a wannan lafazin magana galibin sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya salla ne yake yi a wajen masallaci ne zai salla jaraza za mu zo mu kawo hadisi da yake nuna kuma in ta kama ana yi a cikin masallacin babu laifi za mu zo mu magana sallar sa da yi a cikin masallaci da kuma sallar da yi da kuma sallar abaka ba ta halatta ko ta halatta ba hadisin Abdullahi dan Abbas insha Allah zai zo da fara wannan to zan bar shi sai hadisi baki da sai mai maka tattauna malati fa safa bihim sai yasa suka yi sahu sahu wa kabbara arba'an ya kuma yi kabarbari guda hudu cewa sai ya yi kabarbari guda hudu akwai abubuwa manya musamman guda biyu da ya kamata a lura da shi a tattauna na farko shine me ake karantawa a cikin yayin wannan kabarbari na biyu kuma me ya hukuncin takaituwa ko kuma kari akan wannan kabarbari da aka faɗa mutum ya ce ya kabara da kai hudu ba ko ya kabara da ya wuce hudu ya kabara biyar shida bakwai takwas tara misali wala ya halta ko bai halarta ba kamar da aka sani a mazhabin malaman mu malikiya su suna ganin wato ita sallar janaza ba mata da wani karatu Fatiha da sura ba wai ba zai kai wannan ba kawai zaka sarata annabi zaka yaba ubangiji da duk abin da ka ga dama ka kai bishi da shi sannan kuma ka wato yi sarata annabi sai kuma ka bishi da addu'o'i ikhlasu du'a kawai su a wajen su shine ka wato tsantsanta ma shi wannan mutumin addu'a shi ake bukata wannan shine wato kusan abin da Imam Malik ya fara cewa da wayar sallar tafai yace wannan shi yana ganin ba dole sai an yi kanta sura ba balle ba sai an kanta Fatiha ba balle sura eh za mu zo insha Allah magana kan kanta Fatiha da kuma sura din lokaci ya bayi wata kila mu dan tattauna kan wannan wannan mazhabin malaman malikiya wannan shine kuma mazhabin Abu Hanifa cewa ba a karatu Fatiha ko sura a cikin sallar janaza wannan shine mazhabin Abu Hanifa wannan shine mazhabin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kuma shine mazhabin da ake rawaitowa daga Abu ibn Abi Rabah da sauran malamai da yawa akwai hujjoji da suke amfani da shi kawai dan kaji yanzu mutane ba suka suna kuma suna katin Fatiha din wanda bai sa ka ce wai wannan in shi ba kwata kwata wannan ana kan wani fata ne a lokaci ya kamata mu rika yi ma juna adalci a yanda yake bi katin ilimi kawai kasancewan dan naji mutane suna nema su mai da abubuwa haka duk abin da aka daina suka wurin ka ce wannan in shi ba sunna bane abubuwa da muka daina a yanzu daga ci abubuwa da muka daina a wannan zamani akwai kira sallar tarjili kira sallar gargajiya da muke ada mun sha faɗa cewa wannan sunna ce ban san me yasa muka daina ba yanzu wani in kai wannan kira sallar sai fara kallon kai haka a wannan mutum ahli sunna ne kuwa ba ka ce ba sai ahli sunna ne bane a sunna kuwa wannan tarjili ya kamata a rika yi haka zalika wato sallama daya idan aka ji wani yana neman iskilace ka sallama daya haka yana haina sai zama wanda shine wai bambanci tsakanin shi da zalawa ne zalatu ne wannan kaga ka sai maka sa masu kaji su maka dariya saboda shi wannan sallama daya maka mata suna yi da yawa me ne nawa kawo wani magana sallama daya kace wannan shine sunna da ba sunna ba ko daidai da wannan ba daidai ba ai wannan ba me maka mata kawo wannan magana to shi ma haka yanzu ai ne wannan shi kanshi wato dan in ka da zaka samu wani ya ce shi wanda limam ma an san shi ba maliki ne kasar gumba maliki ne shi ba ka an san cewa shi ba zai fata a sura ba sai ka ji ana cewa to in ga cewa za mu ba shi sallah ba me ba za ka ba shi sallah ba me ya ci kai ka katin mana kai kanta fata da sura ba in kai aka ga zaki so sai me ya ci wato kar mu rika mai da abuwa wanda yake akwai yalwa a ciki muna mai da shi kamar wani yanka daya kai abu da ka fahimta shi kenan haka zalika maganan za mu zo wannan maganan daga baya magana kan ta'ziya da sauransu ana iya samun wato a irin fa a goyon taziyar kwa ba za a yi ba magana ce ta malamai sun maimaita wannan maganganun saboda haka ba wani abu ne wanda ba fana cewa ai addu'a uku ba ko addu'a bakwai ko addu'a arba'in kana za mu zo insha Allah dai a nayi halle mutum tauna wannan bagaren za mu zo mu tauna wannan abu ba shi yake magana ba abin da yake magana dai shine in an mutum rasuwa yace zai dan bude fasalan shi dan zauna haka saboda masu zuwa neman sa kana rana ya tafi kasuwa ko ya tafi kasuwa to an zo dai ba za a fita shi ba za a gani to wasu daga cikin malamai kun san hana wannan suna ganin wannan ma bid'a ce kwarai da gaske wasu daga cikin sun sassauci to abin da nake faɗa bi ghadir nazar akan wannan shi ra'ayin da ni na faka kata zuwa gari shi ko ba shi ne ba ba je bane dan kaga wani yayi ko ka kuma kana kokarin kushe masa saboda wannan abin ra'ayi ne wasu daga cikin malamai ila iya kare abin da je ba masu shi ne mutum ya bar shi ya zama protocol kuma yanzu ma an zama an kuma mai shi ya zama wani hanya kuma wani sati tuka ana yi kaga zo wannan an shiga wani yanayi kuma da ba shi ne abin da suna tabo akan shi ba ko da ko an ga wani malami yana yi ai hujja shine Qur'ani da hadisi ba magana wani malami ko aikinsa ba shi ma mabiyi ne ai waye shi ma ba shi ne addinin ba shi ma mabiyi addinin ne ba mu da bambanci mu da shi a wajen man addinin sai ka ji ai sati tuka wani yaransa ne ko ɗansa ne ko waye ya rasu ai sati tuka kawai ana zuwa baka ka ce kai gidanka zama gidan protocol Allah ya kyauta saboda haka maganar cewa a ce mutum ya kawai a sallan janaza ba sai ya kanta fatiha ba wannan ruwaya ce da ake da ita daga magabata da yawa kuma yana da asali daga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu kanta wasu daga ciki wannan babu laifi in mutum ya ce shi addu'a kawai zai babu laifi don kanta wannan wasu daga cikin atarai da kuma da ake da shi wanda kuma labudda ba zai kace sahabban nan wai kawai sun yi wani abin da yake bid'a ba wallaka ce bai ba wanda yake ce sahabbai sun yi bid'a kuma wannan ra'ayi baya shiga ciki sallan janaza da yanda za a yi diya dole sai su tsaya ne tawqif ne tawqifiya ne dole sai su zauna su tsaya an koya musu to wannan yana maka cewa manzo Allah ya basu ala sa'ati wal ijsa to wannan kuma duk wannan babu laifi daga cikin hujja na malaman malikiyya da sauran malamai ahnaf da sauransu da suke ruwaya ake hujja da shi daga ciki akwai ruwaya da imam malik ya ruwaya cewa motsa ta hanyar sa imam malik akwai abdurrazzaq as-sunani ibn al-munzir a cikin al-awsat at-tabarani a cikin al-kabir da wasu su suna ruwaitowa ta duka su ta hanyar malik daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga babansa sa'id al-maqburi cewa ya tambayi abu huraira kayfa tusalli ala al-janais ko kuma kayfa tusalli ala al-janais ya ake yin sallah ya laka yin sallah ba janaiza in ka tashi kayfa tusalli ala al-janais fa qala abu huraira sai abu huraira yace ana la amru Allah ukhbiruk shi na rantsi da Allah ni ko zan baka labari ka tambaye masa ni kuwa attabi'uha ma'a ahliha inna tashi zan bi tare da wato ma'abutanta wato su wanda suka dauke makaran kenan fa idza wada'uha idan suka ajiye dan ayi mata sallah kabbartu Allah sai in kabbar bari ma ubangiji wa hamitu Allah sai kuma in gode mishi yabe shi kaga ba yabo din ba wa sallaitu ala nabiyyi sai in yi salati ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam thumma aqulu idan na gama kuma sai in cika shi da addu'a ta din sai ce allahumma abduka wa ibnu abdika ya ubangiji wannan mutumin bawanka ne kuma dan bawanka ne wa ibnu amatika kuma dan baiwarka ce kana shahadu an la ilaha illa ant ya kasance ya shaida ba bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma annabi muhammadu bawanka ne manzanka ne wa anta a'lamu bihi kai kafi musanin sa Allahumma in kana mufsiran ya ubangiji in wannan mutumin ya zama ya da kyakkyawan aiki da ya aikata ya gabatar fazid fi ihsani ya ka kara masa akan tarta aikin sa yayi wa in kana musian in ya zama wato a mutum ne mai munin aikin sa fata jawaz anhu ka kauda kai kai mashi afuwa Allahumma la tahrimna ajrahu ya ubangiji kar ka haramta mana ladan sa wa la taftinna ba'dahu kar ka fitine mu bayan sa akwai da aka magana fata cewa akai kai fa tusalli ala janais ya kake sallan jana'izan ka kai kaga ba ai magana shi ba wannan kuma hadisi ne ingantacce ya ce muwatta ya ce da fayda da yawa ya cikin musannad ibn abi shayba musannad abdurrahman as-sal'ani al-awsat na ibn munzir al-kabir na mu'jam al-kabir na at-tabarani da sauran su da sanadi ingantacce ake rubutawa daga sa'id al-maqburi daga abu huraira banda malik ma akwai malamin sa ya haibi sai al-ansari ruwaya da cikin musannad ibn abi shayba ya fitar da wannan ruwaya al-bayhaqi da ya tashi fitarwa sai ya fitar da sanadi jayyid daga abdul warith ibn abdul samad daga babansa abdul samad daga shu'ba daga yahya ibn sajal ansari daga sa'id al-maqburi daga abu hurairah daga ubada ibn samit wato kamar Abu Huraira asali wannan hadisin shi ma ya koyo ne ma daga Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit ya faɗa masa kwatankwacin wannan abin da muka faɗa. Kuma kaga wannan magana ce aka yi ne daga sahabbai asali akalla guda biyu. Dan Shu'ba ibn al-Hajjaj da shi da Yahya ibn Sa'id al-Ansari suke ruwaito wannan ruwayar. Shu'ba imam ne, Yahya ibn Sa'id al-Ansari imam ne, dan aka dole aka karbi karin su da sun kara Ubadah ibn Samit. Aka san abin da ya shahara cewa hadisi ne na Abu Huraira kadai, wannan ba zai zama cikas ba. Sannan hadisin yana da asali, kaga Ubadah ibn Samit da Abu Huraira wannan ya tabbata ga yanda suke suka faɗa suna yi. Sannan kuma hadisin yana da asali daga shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi da Abu Ya'la a cikin Musnad din sa ya fitar ta hanyar Abdurrahman ibn Ishaq al-Abbad al-Qurashi, yana fitarwa daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira. Sai ɗaukaka hadisin zuwa ga matsala ce matsala ne yake irin wannan ɗin ba, matsala ne yake irin wannan. Al-Abbad Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi saduku ne, kawai dai akwai ɗan magana kan haddinsa ne, wani lokaci akan karɓi hadisansa abin da ya ƙara. Saboda wannan hadisi wasu daga cikin malamai za su iya rauni da shi, amma kuma yana da shahid a wurin Al-Hakim da sanadinsa akwai ɗan rauni, amma an kaɗa zai zama hadisi ne wanda yake tabbatacce, hadisin Yazid ibn Rukada. Saboda wannan ya tabbata cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya taɓa taƙaituwa kan irin wannan, in an yi da dai hadisin ba nasi ba ne, amma kuma a zahirinsa shi aka ga cewa aka yi ya yi godiya ga Ubangiji, wani zai ce godiya ga Ubangiji da kuma girmama shi shi ne fata hadi, amma dai wannan ihtimali zai iya zama kuma abin da su waɗannan sahabban suke faɗa ne cewa kawai yabo ya yi ba fata hadi ya yi ba. To tunda an samu al-ihtimal malamai suna da ƙa'ida, fa bil ihtimal saqata al-istidlal, in dai akwai baki biyu fuska biyu a abu to baka dama ka ce wai fuska ɗaya ce kadai, tunda dai akwai fuska, akwai wata fuska ita ma. Banda wannan kuma akwai ruwaya da Imam Malik yake fitarwa, banda shi kuma akwai Ayubu Sikhtiyani ya da ruwaya daga cikin Musannaf da Ibnu Abi Shayba, dukkan su Malik da Ayubu Sikhtiyani suna ruwaitowa daga Nafi' Mawla ibn Umar daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar aka ce ya kasance ba baya karanta Fatiha, shi karana kai zo baya karanta Fatiha a sallar janaza, baya karanta wato Fatiha a sallar janaza, wannan aka ruwaito wato Abdullahi dan Umar ya faɗa, wannan sanadi ne ingantacce. Saboda in ka hada ga Abdullahi dan Umar ga Abu Huraira ga Ubadah ibn Samit, wannan sallah sai ki take mai mai tuwa a samu wannan sahabbai wani lokaci ba sa karanta Fatiha, to wannan akwai abin da malamai ke cewa tawaffuru dawa'i wal himm ala naqlihi, yana yawan maimaituwa da labudda in matacin sun jahilta ne ba a karanta fata, to yanzu dai sun samu dole za su samu shi, to daga baya su zama ba sa karantawa. To wani yana maka cewa lallai hadha innama waqafu ala shay'in min al-ilm, wannan dole ce zama sun tsaya ne akan wani ilimi, mazala ya basu ala sa'ati wal ijza, in ma ba mu kira shi ya zama sunna ba. Muka ce wannan shine mazhabi na Imam Malik ya faɗa wannan a cikin Mudawwada. Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ya danganta ma malaminsa Abu Hanifa wannan ra'ayin a cikin Muwatta, ya kuma danganta mashi a cikin Al-Mawsut, kuma wannan shine zahirin maganar wato Abba ibn Abi Rabah ruwaya tana cikin Musnad ibn Abi Shayba, da aka tambaye shi cewa ana karatun Fatiha a ciki, sai ce ma sami'na bi hadha illa hadithan, ba mu ji wani abu ba sai hadisi guda daya, wato yana da hadisin malaminsa Abdullahi dan Abbas, amma za mu zo dai mu karanta cewa Abdullahi dan Abbas a shi kanshi ma ko da shi kadai ya zama gayya, to balle kuma magabata da yawa an samu suna karanta Fatiha, sura ce dai aka dan yi maganganu, za mu zo insha Allah mu tattauna akan ta. Malik ibn Anas a cikin wato Muwatta yake cewa laysa bi ma'mulin bihi, ni dan tashi na ga malamai na ban ga galibin su suna karanta Fatiha ba ni a sallar janaza, ba aiki da shi a Madina, inna ma huwa du'a, ni addu'a na kawai suna yi, adraktu ahla biladina ala zalika, haka na ga malaman mu mutanen garin mu suna yi su zo sallar janaza. So da haka wannan shi sa Ibn Taymiyyah yake cewa to wannan haka yana nuna karanta sura da karanta Fatiha, afwan karanta sura wata magana ce daban, za mu zo mu bibici bayan Fatiha ana karanta sura kuma karantawa. Karanta Fatiha a Ibn Taymiyyah yake cewa haka wannan mai nuna maka mustahabbi ne, ba dole bane. Saboda haka wannan hadisin yana nuna maka cewa ba dole bane karanta Fatiha a sallar janaza. To sai Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ishaq ibn Rahawiyya su suka tafi akan cewa mustahabbi ne mutum ya karanta Fatiha, a cikin wato sallah na janaza wato mutum yayi karatu yace fataha in yayi fataha kuma sai ya kofa makofin wannan ya wuri mu ubangi ya zama fataha shi ya bansa shine yayi salatu annabi daga baya kuma sai kuma ya hukunta da kuma addu'o'i da zai abinda yake akwai saboda abinda ya tabbata na hadisi tabbatacce hadisi na Abdullahi dan Abbas yana cewa sahih yana kuma cikin wato musallam na Abdul Razzaq Sanani da Jabir Tirmidhi da Sunan Nasa'i da kuma al-Umm al-Imam Shafi'i ta hanyoyi daga Talha ibn Abdullah ibn Auf yace sallaitu khalfa ibn Abbas nayi sallah bayan Abdullah dan Abbas ala jinaza akan wata wato jana'iza da aka kawo za a yi mata sallah wa qara bi fatihatil kitab sai ya karanta fatiha amma a wannan lokaci ma ba ya karanta ne a sirrace ba ya karanta a bayyane da ya gama ya juya sai ce li ta'lamu annaha sunnah saboda kusan cewa sunna ce Abdullahi ibn Abbas yace sunna ba ya yi sunna Abubakar ba ba ya yi sunna Umar ba ba ya yi sunna Uthman ko Ali ba ya yi sunna Maiki li ta'lamu annaha sunnah saboda kusan wannan sunna ce kamar a lokacin aiki da wannan sunnan wato akwai alama cewa wasu daga cikin malamai sun batta a lokacin to wannan malaka ka tabbatar maka da cewa wato kin karanta wato fata ita ma wata shari'a ce Abdullahi ibn Abbas kawai ya ga ana nema a ta karkare ma sunna ce guda daya a manta da ɗayan sunna din sai kuma sai ya tabbatar da ita ya raya sunna Allah ya raya shi kamar yadda ya raya sunna kaga yanzu kuma gashi ana a ci gaba da wannan sunna din ta duk inda ka samu wani don kaga a garin ku ba a yi wata sunna kai wani malami ya zage dan gwanduwansa yana son wato a rada wannan sunna kakka aibata masa saboda mutane in ba haka ake yi ba to za a manta sunna ci sunoyi da yawa za a manta su sai ga bayan shekara 20 ga gobe wani zai ci ba sai ana yi ba ko ya rika zamanin cewa na wata gargajiya ce da ba bai san wato sunna ce mai zaman kanta ba wannan kaga ruwaya ce daga Abdullahi dan Abbas ruwaya ce tabbatacciya sahihiya banda shi kuma akwai ruwaya Sa'id ibn Hunayf ina cikin musannaf na Ibn Abi Shayba ta hanyar wannan ayar rawatuwa ta hanyar Muhammad ibn Ishaq daga Muhammad ibn Ibrahim daga Abi Umama Usama bin Sa'd ibn Hudayf daga Ubayd as-Sabbaq annahu ra'a Sa'd ibn Hudayf shi wannan Ubayd din ya ga wato Sa'd ibn Hudayf salla ala mayyit wannan Sa'd ibn Hudayf ya daga cikin manyan sahabbai da suka halarci yakin Badar ya ba halarci yakin Badar sauran ƙoƙarin manzon Allah yayi duka to ya gaji salla ala mayyitin yayi salla ga wani mamaci fa qara'a fi awwal takbirati bi ummi alquran sai ya karanta a farkon kabbara da yi da fatiha kaga Abdullahi ibn Abbas shi aba da yake cewa ma sami'na bi hadha illa hadithan kaga wa shi Abdullahi ibn Abbas shi kadai ne aba bai san cewa ba shi kadai da Abdullahi ibn Abbas ya faɗa wannan magana ba malamin sa ne yake cewa kamar malamin sa ne kawai ji ya faɗa amma shi yana ganin kamar abin da yafi inganci shine dai ba sai an karanta ba kamar wani shi zahirin a wata mazhaba sai sai muka ce zahirin mazhaba aba aka ce zahir ba dole zama wannan shi mazhabin nasa ba amma zahiri to kaga wannan wato gashi Sa'd ibn Hunayf ya mushi guda ma Abdullahi ibn Abbas mutaba shi ma wato aikace gashi an samu yana karanta wato ita wannan wato fatiha din yana karanta fatiha wannan kuma isnadi ya tabbatacce daga wato shi Sa'd ibn Hunayf sannan kuma banda shi akwai Bahawi da Al-Hakim suna fitarwa ta hanyar Az-Zuhri daga Abi Umama Sa'd ibn Hunayf cewa anna rajulan min ashabi Rasulullahi akhbarahu cewa wannan Sa'd ibn Hunayf dan dane ga shi wato shi wato shi Hunayf to shi anan sai yake cewa wani daga cikin sahabban manzon Allah ya bashi labari anna min as-sunnah fi salati ala al-janaza an yukabbira al-imamu thumma yaqra'u fatihatul kitab shine wato lokacin da liman ya daga cikin sunna zai sallama janaiza idan liman ya kabbara liman ya kabbara sannan kuma ya kanta fatiha sirran asrance fi nafsi a karan wato a zuciyarsa thumma yahtimu takbirat al-thalath idan kuma daga sai cika kabbaran sa guda uku wannan kaga a riwayar ba a fadi wani sahabi ne ba amma dai in aka kaida ce hanyoyi za a ga wato Abu Umama ne ake cewa wato riwayar sa ce wannan shi ma nan ka hada zaka ga sahabban sun kara yawa banda shi kuma akwai ruwaya da ake ruwatawa daga Muhammad ibn Maslama shi ma wani babban sahabi ne Muhammad ibn Maslama ruwaya suna cikin littafin Al-Fahawi da Musnad Al-Hakim ta hanyar Az-Zuhri yake cewa fa zakartu alladhi akhbarani Abu Umama sai na wato ambaci labarin da Abu Umama dan gidan Sa'd ibn Hudayf ya gaya mun cewa min as-sunnah 'ala al-mayti kaza 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 sai yake cewa na ba Muhammad ibn Suwaid al-Fihri labari sai kuma Muhammad ibn Afwan Nam yace sai ya ba Muhammad ibn na a shi akwai wannan Abu Umama ibn Sahal ibn Hunayf shine tabi'in akwai kuma Suhayl ibn Hunayf shine sahaba shine hadisin da muka kawo a farko muka ce shi ma yana karantawa wannan riwaya ta ce Hassan yana karanta Fatiha a farkon bayan ka bayan kabar farko to a zuwa idan wato wannan riwaya shine yaje sami wani Muhammad ibn Suwaid al-Fihri yaje sami shi cewa ka ji abinda Abu Umama ya gaya mu cewa wani daga cikin sahabban manzon Allah ga abinda yake yana karanta Fatiha a farkon abinda zai karanta a sallar jana'izar sa to sai yake cewa shi wannan sahabi sai yake cewa ni ma na ji Muhammad ibn Salama ya aikata kwatankwacin abinda shi wannan bawan Allah ya to kaga Muhammad ibn Salama kuma yana daga cikin sahabbai shi ma saboda haka kaga waɗannan hadisi in ka hada su dole zaka samu hadisai ne wanda suke tabbatattu kaga akwai Abu Umama da yana rawatawa daga Sahal ibn Hunayf babansa akwai kuma Muhammad ibn Maslama akwai Abdullah ibn Abbas ko shakka babu wannan idan ka hada zaka ga waɗannan sahabbai zai yi su ma su ma sai Allah wato saboda abin da baki ba daidai ba da haka malamai suka ce wato karanta Fatiha wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan shine mazhabin Imam Shafi Imam Ahmad Imam Ishaq bin Rahawiyya da sauran malamai da yawa to sai karatu karantawa karanta kuma wato sura karanta sura wannan ya halatta ya daga cikin abin da malamai suka tattauna ana iya karanta sura ko ba iya karanta sura wato kari akan karatun Fatiha ana iya karanta sura wannan malamai sun tattaje wannan riwayar kwaye da cikin riwayar hadisi Abdullahi ibn Abbas ne dai ake da shi cewa ya karanta Fatiha da sura a wasu daga cikin hanyoyi Imam An-Nasa'i ya fitar ta hanyar malam sa na Haitham ibn Ayyub daga Ibrahim ibn Sa'ad daga babansa Sa'ad daga Talha ibn Abdullah ibn Auf yake cewa salatu khalfa ibn Abbas ala janaza fa qara'a Fatiha al-kitab wa sura sai ya karanta Fatiha da sura haka aka fara cikin isnad to wasu daga cikin malamai sun ce ambatan sura din na ghairu mahfuz kamar Imam Al-Baihaqi ambatan sura wannan riwayar haza ghairu mahfuz Imam Al-Baihaqi da wasu daga cikin malamai sun ce wannan ambatan wannan sura din gaskiya su suna ganin bai tabbata ba galibin malamai ma ba sa cewa a hada da sura din to amma dai suna cewa Imam Shu'ba da At-Tawri riwayar Shu'ba ya cikin Sahih Al-Bukhari riwayar At-Tawri daga ya cikin Sunan Abi Dawud su ruwaito wannan hadisi daga shi wato Sa'ad din musu ambaci sura ba da aka su san ambaci abin da suka ambata kawai shine Fatiha da aka suke ganin Ibrahim ibn Sa'ad yayin ma baban shi kuskure baban sa ne fa to amma tunda hada cikatu ba wai haihuwa ce ba Shu'ba da Muhammad Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sun fi shi girma da wato karfin hadda da aka kora ya rawaito abu a daga wurin baban sa sai ake cewa ba za karba ba to wala kawai daga cikin malamai kamar da na faɗa dai sun rawaita da riwayar to amma dai gaskiya riwayar ta zo ta hanyoyi maganar ambatan wannan suran ta zo ta hanyoyi da dan dama wanda suke za a iya la'akari da su akwai riwaya da ibn al-Jarut a cikin al-Muntaqa yake ruwatuwa ta hanyar Muhammad ibn Yusuf al-Filyabi daga At-Tawri yake dangata shi da isnadin sa zuwa ga Abdullahi ibn Abbas shi ma yake cewa Abdullahi ibn Abbas ya karanta hadda sura to haka riwayar cewa akwai maganar sura da gaskiya riwaya ce take ta da karfi ta da shahid daga cikin hadisin shi kace At-Tawri banda shi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi akwai Abu Ahmad az-Zubairi ruwaya na cikin musnad na Abdurrazzaq as-Sanani shi ma yana da yayi wato ambatan wannan sura din daga At-Tawri da haka shi ambatan wannan sura din shi ma idan an karanta wannan babu ne mutum ya kara ya ce yayi karanta fata sai karanta sura a cikin sallar sa na janaza to wannan babu ne ya karanta wannan insha Allah ta'ala zai zama ya dace da sunna ko malai suka ce wannan kaga ya dace ma tunda ai ita ba sallah ce kamar salloli ila iya kare babu rukui babu sujada to kuma bangaren da ya zama babu ta take banta to kuma wannan bayan na kuma rago bangaren kuma ba su tare da sauran salloli din ba saboda kamar malai suka ce wannan idan mutum ya karanta babu laifi to amma zakanin abun guda biyu yanzu wanne ne yafi halala zakanin karatun sura din karatun fatiha da sura din da kuma mutum ya kawai ya yi addu'a sa wanne yafi halala ko da babu mutum a karanta sura ba karanta sura wannan kamar da na faɗa magana ce da malamai ke tattaunawa akwai riwaya da ake ruwaitowa Ibrahim ibn Sa'd ke ruwaitowa daga babansa Sa'd daga shi Talha ibn Abdullah ibn Auf akwai kuma riwaya wanda ake ruwaitowa daga Zaid ibn Talha At-Taymi shi ma daga Abdullah ibn Abbas to shi riwayansa At-Tawri ne yake ruwaito yake ruwaito riwayar sai yake cewa sai a bace sura din kuma akwai riwayoyi ma sun ma a wannan riwaya da a bace sura din ba to amma dai wannan dai ga wanda ya hada hadisin abinda zai gani shine wani lokaci At-Tawri yana bace sura wani lokaci bai bace sura wani lokaci a wata a wani hadisin shi Sa'd ya bace sura din wani lokaci bai bace sura din ba wannan kuma abu ne mai sauki rawi wani lokaci yana faɗan abinda kawai ga yana da ana da bukata a faɗa faɗa wani lokaci kuma sai ya faɗa hadisin baki wani lokaci kuma ya takaita iya abinda ya takaito akan abinda ake bukata wasu da bisimma malamai sun nuna cewa karatun sura din da fatiha din ya falala ba ina magana sura ba sura na ce akwai magana 70 na malamai sosai amma karatun fatiha wannan ya falala sun ce wannan ya falala akan kin karantawa suka ce gayan abin da za a ce rashin karanta fatiha din wannan alal sa'ati wal ijzani ba wai bazan sunna musahabi ba in kai ana magana yayi suka ce saboda babu wani abin da zaka zo wanda yafi fatiha ayi dama to ka tsaya ka karanta fatiha wala yanna ya falala to amma dai ni abin da nake gani wadannan su masahabai ne suke faɗa wannan magana Abu Huraira Ubada ibn Samit sai kuma gashi yana da asali daga hadisi muka ce yana da asali daga hadisin ma'iki sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdurrahman ibn Ishaq al-Abbad al-Qurashi yana rawaitowa daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira yana rawaito wannan riwaya sannan kuma yana da shahid daga hadisin Yazid ibn Rukada yana ce al-Hakim ne Saburi musarra al-Hakim ne Saburi da sanadi wanda yake da karfi wanda in ka hada zai zama ya hujja daga aikin ma'iki in ya tabbata mazala ya aikata aikata haka din kuma Ibn Umar ya aikata haka da daga cikin malamai na Madina kuma sun aikata haka wannan yana nan ya daga cikin wato sunna da suka zo suka da wato in ka samu dama wani lokaci ka karanta wannan ka samu dama wani lokaci ka karanta kai wannan din wannan in ne ina gani yafi gewayewa yafi zama bi imalan bi jami'in nusus yafi nuna wato aiki da dukkan nusoshi akan mun nuna ɗaya daga ciki yafi ɗaya daga ciki bai fi ba kuma tabi'a al'amari kuma kamar yadda na faɗa Ibn Taymiyyah yana cewa wannan yana nuna wato cewa kan ka fata ba ba dole bane saboda tawaffur da wa'i wal himmu ala naqlihi law annahu wajiban walamma kana sahabatu qad iktafau bi ikhlas ad-du'a dalla sari'un hadha ala annahu laysa wajiban lokaci yayi koko nan ya karawa da lokaci yayi to ina ganin saboda yanayin lokaci za mu takaito a nan insha Allah ta'ala daga cikin wanda suka inkara mana daga cikin waɗanda suka nuna babu laifi a iya karanta fatiha din bal a wajensa ma za a iya karanta hasura din ma daga cikin malaman mu akwai ibnu al-arabi ibnu al-arabi abba ibnu al-arabi al-mubarak furi insha Allah daga cikin wanda suka tabbatar da cewa za a iya karanta sura din imam shaukani sun tabbatar cewa za a iya karanta akwai adad al-ahwazi na ibnu al-arabi to ba shi ba akwai kuma wannan littafin Nubala Kafauri Tuffa da yayi shi ya fitar cewa ya tabbatar da riwayar cewa za a iya karanta sura din ba Imam Shaukani shi ma ya tabbatar Imam Sheikh bin Baz ya tabbatar Sheikh Al-Albani ya tabbatar cewa za a iya yi kuma wannan ina tsammanin yafi kama ya zama shine ra'ayi Ibn Taymiyyah kan cewa ya mun an karanta sura din wannan babu laifi mun an karanta sura bayan fatiha asalan jaraza wannan babu laifi insha Allah ta'ala abin da muka tafi Allah ya ba mu lada na 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 wallahi wannan ni ba san wani nasi dai da kawai dai abin da na sani ake mace dai ba san wani nasi akan wannan ba, amma abinda na sani daga cikin sunnan ma'aiki su da dama abubuwa yana yi su ne duk galibi idan gargadi zai yana yi yana yin su ne su uku, in kuma magana zai yi yana yakan yi su uku, in kuma wasu abubuwa ne aka yake sani lai shedan ta haka wani abu yakan yi su uku, wanda kuma banda aikin sa maza da ma aikin sa ba dai haka ya gudana. Wasu daga cikin malamai sun dauki wannan sunna na at-taklif din suka zama wato duk wata ta zama ka'ida mutsarida cewa duk wani abu da mutum yake son ya faɗa ya faɗa su uku, ko hanzari zaka ba in ka ba da sauye su biyu su uku kaga hanzari kuma ya ga an gama kuma. To wannan wasu daga cikin malamai in su ya zama har sun yi amfani da wannan ne amma dai wannan sunna na at-taklif na manzo Allah ni ba zan ce musu dame ba gaskiya, saboda wannan wani abu ne da manzo Allah gaskiya an kafa sunna su zaka samu yana yawan yin at-taklif suna ganin wannan babu laifi, amma dai a ce akwai wata suna ake bacci da ta zo in an sami janaza a ce inna lillahi sau uku, to gaskiya ni ban san wannan ba ba hada ce ba. Na'am, idan ba a yi ba mutu kaba ba za mu zo mu magana akan kabar bari kari din akan kabar bari din ya halatta ko ba halatta ba, su ma wasu maganganu ne masu zaman kansu na malamai da suke Allah ya taƙara kuma ya taƙara kuma kana guda biyu da ake da shi na malamai. Na'am. Na'am. Ban ji ba. Sanar da rasuwa ko a social media ko a wasu alwasa'il haditha ya zama na kawai gwargwadon yadda in duk wanda ya ji zai ce Allah ya ji kansa. Amma ba daidai bane kuma bayan an gama kuma a yi dinka yayata wasu abubuwa wanda zai jawo zuciya ta karaya ko wani abu makamancin wannan. Idan daga baya saboda ana ganin wannan mutumin abin da ya gabatar yana buƙatar mutane su ƙara fahimta, kamar a ce kwanakin baya Abu Isa Al-Huwaili, ko Isa Al-Huwaili ana tana ya mashi rasuwa babban malami ne kusan wallafa-wallafansa har zuwa lokacin rasuwarsa ma ba a gama fito da su ba, saboda yadda yake ɗaukar lokaci yana tahqiqi akwai wasu abubuwa da za ka ga kusan ta hanyar shi aka samu wannan tahqiqatin al-ilmiya. To malamai suka dinga fito da wasu abubuwa da ya yi da kuma sunan tafansa sa'udul jani da sauransu aka fitar da shi, wani aka ganin babu laifi, amma ya zama aikin da za a yi shi ne a zama ana ta kawo wasu abubuwa da zai jawo ana ta alfahari ana nuna cewa fa an yi mugun rashi, kaga aka ce an yi mugun rashi kaga ana nema a maida zuciya ya zama yara ce ga wannan mamacin kenan, wanda ba daidai ne ba kuma ba bambanci a ce wai an yi ne a rediyo ko an yi a wata hanyoyin nan ko an zo an kawo wani hoto aka nuno shi aka nuno ana wani kuka ana waye ana wani aka wani emotional danga ana duka alamar cewa fa an fai rashi ba za a maimaita ba kaza kaza kaza, wannan duk bai taso ba, waya daga cikin an-na'il muharram ya daga cikin abinda malami suka hana suka ce bai da ba daidai ne ba, yawa shi galibi an-na'il ba shi ne wanda zai jawo mashi addu'a. Na na ban ji ba. Wai aka kafara addu'a da za a yi? Addu'a ma mamacin kake magana? A gashi mun kanta hadisin Abdullahi Abu Huraira? Ya ce ko baka ji bane? Ita aka ba ta farko? Ah, su aka ba ta farko ai shi abin da wasu abu ne suka faɗa suka ce zan yaba Ubangiji ne. So da haka duk wani abin kalmomin abu da kake da shi da zaka yaba Ubangiji sai ka yaba Ubangiji da wannan. Sannan kuma sai kuma ce kuma sai in yi biyin tashi da kuma salatin Annabi. Sannan kuma sai in ba shi ma mutum addu'a. Amma ga mamaci da addu'a da ake ba mutum ai yafiyawa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi.